لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Al-Imam Bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis, a yau 20 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440, wanda kuma ke daidai da 28 ga watan 11 da shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib, wallafar mashhurin malamin nan Al-Imam Al-Alim Al-Allama Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. A wannan shine darasin mu na nawa, na 200 a cikin wannan littafi. Ba mu gushe ba, muna sharhin hadisin Ammar ibn Yasir, wanda Imam Nasa'i ya ruwaito shi, haka nan da Imam Tabarani a cikin Kitabu Du'a, da Ibn Khuzaima da Ibn Hibban, wanda hadisi ne ya tabbatacce. Hadisin Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma yana cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana addu'a da waɗannan addu'o'i. Yana cewa Allahumma bi ilmika al-ghaiba wa qudratika ala al-khalqi ahyini idha alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha alimta al-wafata khayran li. Yana cewa ya Ubangiji, ina roƙonka, ina tawassuli da iliminka na gaibi, wa qudratika ala al-khalqi, da ikonka a bisa halitta, ahyini idha alimta al-hayata khayran li, karayani idan kasancewa rayuwar nan ta tafi min alkhairi, wa tawaffani idza alimta alwafata khayran li, ka kuma karbi raina idan kasan wato rasuwa ita ce tafi min alkhairi. Yace inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada, ina roƙonka jin tsoronka a koye ko a sarari, wa as'aluka kalimata alhaq fil ghadab wal ridha, ina kuma roƙonka faɗar kalmar gaskiya a halin fushi ko a halin yarda. Wa as'aluka al-qasda bil faqri wal ghina, ina roƙonka tsakaitawa a halin talauci ko halin wadata. Wa as'aluka na'iman la yanfu, ina kuma roƙonka ni'imar da ba ta ƙarewa. Wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqati, ina kuma roƙonka farin cikin da baya yankewa. Wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada, ina roƙonka yarda bayan hukunci. Wa as'aluka barda al-'aysh ba'da al-maut, ina kuma roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa. Wa as'aluka ladhata an-nazari ila wajhik, ina roƙonka jin daɗin duba zuwa ga fuskarka. Wa shauqa ila liqa'i, da ainihin begen haɗuwa da kai. Fi ghairi darra'a mudirra, ba tare da wata cuta mai cutarwa ba, wala fitnatin mudilla, ko wata fitina mai ɓatarwa. Allahumma zayyina bi zinatil iman, ya Allah ka ƙawata mu da ƙawar imani. Waja'alna hudatan muhtadina, ka sanya mu masu shiryarwa kuma shiryayyu. Wannan ita ce addu'ar da Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma ya ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sallarsa, yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa waɗannan buƙatu. Yi sharhin mafi yawancin wannan hadisi, inda muka tsaya a kan gabar da yake cewa wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada, ina roƙonka yarda bayan hukunci. Bayan hukunci, hukunci shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake hukuntawa bayansa na ƙaddararsa, mai daɗi da marar daɗi. Musamman kuma a nan ana nufin ƙaddara marar daɗi, abinda zai samu bawa wanda ba shi ransa yake so ba. To ar-ridha ba'da al-qada shine mutum ya ji ya yarda da wannan hukunci, baya jin haushin ƙaddarar Ubangiji, baya jin haushin me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa abin da ya yi masa. to wannan shine ake kira ar-ridha ba'da al-qada. Wannan ar-ridha ka ji ka yarda baka jin haushin wannan kaddara da ta same ka, babban mukami ne, babban matsayi ne daga cikin matsayi ko matakan imani. To maqamun ne azimin maqamatul iman, cikin matakan imani wannan babba ne sosai. Duk wanda ya kai wannan mataki na ar-ridha bi qada'illah, to wannan shine zai samu har ila yau sakamako na irin abin da yayi, wato shi ma ya samu ridar rabb azza wa jalla. Allah shi ma ya yarda da shi. Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu, radiyallahu anhum wa radu anhu, sun yarda da Allah, Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da Allah. Wani daga cikin magabata yana cewa man wahiba lahu ar-ridha faqad balagha afdal ad-darajat, man wahiba lahu ar-ridha faqad balagha afdal ad-darajat. Wannan duk za a sanya masa, wato a bashi kyautar wannan jin yarda da abinda Allah ya hukunta, to wannan babu shakka ya kai mataki wanda yake mafi kololuwa, ya taka mataki wanda yake mafi kololuwa. Malamai sun yi ijma'i akan cewa ar-ridha bi qada'illah amrun mustahab, abu ne da ake son shi domin Allah subhanahu wata'ala ya yabi masu shi, ya yabe shi, ya yabi masu shi, ya ainihin ya nuna kaunarsa ga abinda suke yi na yarda da abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta musu. Malamai sun yi sabani akan wajabcinsa, shin wannan mataki wajibi ne kowa ya kai gare shi, wato matakin ar-ridha bi qada'illah, ko ku a'a? Wasu suka tafi akan wajabcinsa, amma magana mafi inganci shine mustahabbi ne, ba wajibi bane. Abinda yake wajibi shine as-sabr, as-sabru ala qada'illah, mutum ya yi haƙuri yayin da wani abu ya same shi, wannan wajibi ne. Amma ar-ridha wato ya ji wato da abin da rashin sa ya ji duk ɗaya, wannan mustahabbi ne. Har ma wasu sun kai ga cewa wani abu ne wanda yake hiba ce daga Allah subhanahu wata'ala, wato mutum baya iya kai kansa wannan matakin sai dai kawai Allah ya kai shi. Wasu kuma suka ce a kasbi ne, mutum na iya kaiwa idan ya yi ƙoƙari ya tursasa wa zuciyarsa abinda ba shi take so ba, saboda kai saba mata yarda da abinda duk halin da ta tsinci kanta a cikinsa, shi zai iya kaiwa ga wannan mataki. To wannan mataki mutum yayin da ya kama hanyar neman yardar Allah, to Ubangiji zai kai shi ga wannan mataki. Saboda kai bidayatuhu takunu bita'a, sannan daga baya Ubangiji kuma ya masa ragam da katar, ya masa tagomashin samun wannan mataki. Kila kaiwa ga matakin ba lalle ne mutum ya kai kansa ba, amma yana iya bin hanya da Allah subhanahu wataala ne zai kai shi. Menene hanyar da za ka bi Allah ya kai ka ga wannan mataki? Shi ne ƙoƙarin yin abin da Allah ya yarda da shi, ƙoƙarin neman yardar Allah, neman yardar Allah cikin ayyukanka da maganganunka. Yayin da kake neman yardar Allah subhanahu wataala, kake ƙoƙarin ka aikata abin da Allah ya ce ya yarda da shi, to wannan shi kuma Ubangiji sai ya maka tagomashin ya kai ka wannan mataki na ar-ridha bi qada'illah. An tambayi Yahya ibn Mu'az, ɗaya daga cikin magabata, cewa mata yablughu al-'abdu ila maqami ar-ridha, yaushe ne bawa zai kai wannan mataki na jin yarda da abin da Ubangiji ya hukunta masa? Sai ya ce idza aqama nafsahu ala arba'ati usulin fi ma yu'amilu bihi rabbah, idan ya tsayar da kansa akan wasu ginshiƙai guda hudu cikin mu'amala da yake yi da Ubangijinsa. Yace in a'taitani, wa bawa yace in a'taitani qabiltu, wa in mana'tani raditu, wa in taraktani abadtu, wa in da'awtani ajabtu. Idan bawa ya kai wato ya dora mu'amalarsa da Ubangijinsa akan wannan harsashi guda hudu, to ya kai matakin ar-ridha bi qada'illah, ya kai matakin ar-ridha. Ce ya Allah in ka bani in karba, idan kuma ka hana ni in yarda, idan kuma ka bar ni in bauta maka, idan kuma ka kira ni in ansa maka. da yanda zai tafi akan wadannan abubuwa hudu to Yahya ibn Mu'adh yana cewa zai kai ga samun wannan arida bi qada'illah ba wai sharadin arida bi qada'illah shine idan abinda ya same ka mara dadi kada ka ji zaddadin abin ba ko kada ka ji zafin abin ko kada ranka ya soso ba wannan ake nufi ba don wannan dabi'a ce ba zai yiwu ba a ji maka ciwo a ce kada ka ji zafi shine ka samu rida bi qada'illah wannan abu ne an tilasta an saka abinda ba zai yiwu ba ko mutum ayi masa wani wanda yake na kusa da shi ya mutu ya rasu a ce ba zai ji ciwo ba wannan abu ne wanda yake ya saba dabi'a Allah ya halicci mutum da ita ba wannan ne ake nufi da rida bi qada'illah abinda ake nufi rida bi qada'illah shine Allah ya tasaffafa ala alqadar kada mutum ya rika jin haushin ta kaddara da ta same shi yana rika cewa ni me yasa haka take faruwa da ni ban san me ne wa Allah ba irin waɗannan maganganu suke nuna rashin rida bi qada'illah rika jin shi me yasa sai shi abubuwa masu kama da wannan wala zai jefa shi cikin saban Allah amma ya ji ciwo ya ji raɗaɗi ya ji zafi wannan wani abu ne wanda ba zai saba wa rida bi qada'illah ba kamar yadda mara lafiya akan ba shi magani mara daɗi wanda baya so ya karɓa ya yarda ya sha kaga an samu karahatun nafs tare da rida ya yarda watakila ba shi zai ce a ba shi in ma aka ɗan yi bakara ba a ba shi ba ya yi ta faɗa ya ba ka masa maganinsa ba ko da kuwa maganin baya da daɗi ransa baya so amma ya yarda da shi to kaga haka rida bi qada'illah ko da ba ya da ko da abin bai maka daɗi ba ka yarda ka ji cewa wannan shine zaɓin Allah abinda kuma Allah ya zaba maka ya fi abinda kai ka zaba wa kanka mutum ya ji wannan shine rida bi qada'illah kamar mai azumi wanda zai azumi a cikin tsananin zafi kuma ga kishi ga yunwa amma kuma yana jin gashi yana jin kishin yana jin yunwa ba wanda zai ci ba amma kuma yana jin daɗin abinda yake ciki na bautar Allah ta hanyar azumi to kaga akwai rida akwai alam din da zaka ci akwai alam din da zai ci zafin da zai ji na yunwa ko zafi na kishi amma kuma wannan ba ta sa ya ta cire masa yarda da yanayin da yake ciki ba to wannan shi da ake nufi da rida bi qada'illah amma karahatun nafs wannan wani abu ne wanda yake a dabi'a ce ta dan adam da Allah ya halicce shi da ita anan za mu ga yana cewa wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada' ina roƙonka ar-ridha yarda bayan hukunci an tambayi Abu Usman al-Hiri akan me ake nufi da ar-ridha ba'da al-qada' sai yake cewa ar-ridha li'anna ar-ridha ba'da qabla al-qada' hadha azmun ka yarda kafin ayi hukuncin wannan azama ce ba ita ce yarda ba ka dai kuduri aniyar za ka yarda misali mutum ya ce to ni dai duk abinda Allah ya bani kai ina abin ba a zo kansa ba amma ka ji cewa in abinda duk Allah ya baka ka yarda da shi wannan ba shine ar-ridha ba'da al-qada' ba shine ar-ridha ba ar-ridha yakunu ba'da al-qada' bayan abin ya faru ka ji ka gamsu shine rida amma ba kafin abin ya faru ba za ka ga mutum farko yana cewa ni da abin da Allah ya zaba mun zafin Allah ya fi na wannawa amma abin ya same shi kuma sai gera ta jin haushi kai ka ce Allah ya zaba maka kuma ya zaba maka wani ya zo ya tambayi wani cewa masa addu'a ya za a yi masa transfer ce to ai masa addu'a Allah ya zaba masa abin da ya fi yace to wanda kake so yace a abin da Allah ya zaba ai ina so yace a kai dai a roƙa maka wanda kake so yace a shi fa ba abin da Allah zai zaba masa ji baya so da kai shi can wani kauye mai nisa sai ya dawo yana ai mai addu'a raba shi da kai kace da kai kace wanda kake so kace a kuma yanzu Allah ya zaba maka kuma kace baka so to wannan azma ce ta kan iya tawarware al'azaimu qad tanfasikh kana ka iya cin azama da niyya ka ci kudurin gurin zaka iya tara amma in aka zo gurin kuma sai ka kasa Allah subhanahu wataala yana faɗa game da sahabban annabi wala kad kuntum tamannawna al-maut min qabl an talqahu faqad ra'aytuhu wa antum tamannawna kafin mutuwar ta zo jike su ko yanzu a mutum amma da abin yanzu sai kuma duk hankalin shi ya tashi kaga wannan shine al-azima ba ita ce abin dubawa ba sannunul muhib yana cewa Allah shi din yadda ya kai ga tsananin san Allah subhanahu wataala yana cewa walaysa li fi siwaka hazbun fa kayfa ma shi'ta fattalini ce shi ba ni ba ni da wani bukata a gurin wani ba kai ba don haka duk irin yadda ka so jarraba ta kai da kai wato yana ga cewa san shi ga Allah ya kai mutukar da shi ba zai damu da ko me ne zai same shi mutukar dai Allah ya so shi yana san Allah Allah yana san shi sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da rike masa fitsari saboda haka sai ya kasa fitsari kwana ɗaya biyu yana kamar abu da wasa sai ya zama gaske saboda haka kamar ya yi hauka ya riƙa bin makarantu yara masu karatun Qur'ani yana cewa da Allah su yi masa addu'a ya zama makaryaci tun da ya yi wa Allah ƙarya cewa duk yadda aka jarrabe shi zai iya jurewa ya ce idu'u li'annakum al-kazzab ku yi wa baban nan naku makaryaci addu'a shi yasa ba a so ka riga cewa za ka iya kaza ka bane in kai ko in abin ya zo aka ka dure to shi kenan amma al'aza'in qad tanfasir shi yasa annabi ce la tamannu liqa al'adu fa idza laqitum fasbutu kada ku riga fatan haduwa da makiya ki Allah kawo yaki Allah ka a'a in abin ya zo to ku jajirce amma ka ku riga burin ka kawo Allah ya kawo shi to shi yasa anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada bayan Allah ya hukunci yana roƙon ubangiji subhanahu wataala ya bashi yarda da wannan hukunci na ubangiji haka cikin bayan Allah akwai waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya ajiye su a wannan matsayi da ba matsayi ne da ba kowa yake cin masa ba sai ɗan ɗaiɗaiku daga cikin bayan Allah shi wani Abu Usman al-Hiri ɗaya daga cikin magabata masu ibada yana cewa mundu 40 sana ma aqamani Allah fi halin fakarihtuhu wa ma naqalani lahu min halin fasaqittuhu ta tun da shekara 40 baya da suka wuce babu wani matsayi wani yanayi da Allah zai ajiye ni in ji bana su babu wani yanayi da Allah zai canza mu zuwa wani yanayi in ji na ji haushi shekara 40 duk yanayin da ya samu kansa ji yake yi ba shi da wani abu ne so akwai abubuwa guda hudu dukkan su ana kira su ar-ridha akwai ar-ridha billah akwai ar-ridha anillah akwai ar-ridha biqada'illah ar-ridha billah yarda da Allah raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiy ar-ridha billah shine yarda da Allah subhanahu wataala da rububiyyarsa da uluhiyyarsa da asma'i was sifat ka yarda da ubangiji subhanahu wataala a matsayin shi ne Allah shi ne mahalicci shi ne mai basu shi ne mai hana ta shi ne wani wajibi ne ga kowa ya samu wannan ridha din cewa ubangiji shi ne mai masa komai ya yarda da wannan wannan shi ne ar-ridha billah ar-ridha anillah shi ne ar-ridha an thawabillah ar-ridha anil jazaa ar-ridha anil jazaa'i wat thawab abinda ubangiji ya baka na sakamako ka ji ka yarda da shi shine ar-ridha anillah wato abinda Allah zai yi maka ka ji ka gamsu da wannan shine ar-ridha anillah ar-ridha biqada'illah shine ka yarda da abinda Allah ya hukunta maka abinda Allah ya hukunta maka musamman ma abinda yake ba mai dadi ba ba wanda ranka yake so ba ka yarda da wannan to shine ake kira ar-ridha biqada'illah ar-ridha billah wannan wajibi ne a samu bawa da shi ar-ridha anillah shine yarda da sakamakon ubangiji da abinda zai baka wannan shi ma wajibi ne bawa da wannan shi amma ar-ridha bi qada'illah wannan mustahabbi ne mutum ya samu wannan mataki na ar-ridha bi qada'illah abinda Allah subhanahu wataala ya kan zaba wa bawansa iri biyu ne akwai abinda makhtar Allah li 'abdihi dinan wa shar'an, abinda Allah zai zaba wa bawansa na addini na shari'a, to wannan dan adam bai da zabi. Bawa anan ba shi da zabin kansa, duk abinda Allah ya ce wannan shine addini, shi zaka bauta min, shi zaka nemi kusanci na, da shi zaka nemi yarda ta, to baka da naka zabi. Makana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim, baya yuwa ga mu'mini namiji ko mace idan Allah ya zartar da wani al'amari, to zan suna da nasu zabi a karan kansu. To akwai kuma makhtarahu Allahu subhanahu wa ta'ala li 'abdihi qadaran wa kaunan, abinda Allah zai zaba wa bawansa na kaddara, kamar musibu ko wani aibi, wani abu mara dadi da zai samu mutum, to wannan babu laifi mutum ya guje masa, ya guje wa wani abu na kaddara da ya san mana mato musiba ce, ya nemi abin da zai fake da ita. Allah ya kaddara maka wato ka ji yunwa, ka guje ma yunwa ta hanyar neman abinci. Ya kaddara maka babu, ka nema, ka guje ma wannan babu. Ya kaddara maka rashin lafiya, ka nemi magani don ka kawar da wannan rashin lafiya. Wannan baya cutar da bawa, baya cutar da imanin bawa, domin wannan abinnan al-firaru ne min qadarillahi ila qadarillah, kana gudu, kana guje wa kaddara ci zuwa wata kaddara, don ba za ka fita daga cikin kaddarar Ubangiji ba. To fararku min qadarillahi, ko fararna min qadarillahi ila qadarillah, mutum ya guje wa kaddara zuwa wata kaddara. Ba haka mutumin da ya ki rashin lafiya ya ce a ba shi magani ba, yana nufin zai guje wa kaddara ne ba, zai guje wa kaddara da wata kaddara, tunda in ya samu lafiya, wannan samun lafiyar ita ma kaddara ce ta Ubangiji. Saboda wannan al-firaru min qadarillah, wannan munaza'atul qadari ne bil qadar, ba munaza'atul rububiyya ba. Munaza'atul rububiyya shine Allah ya ce kaza, ka ce kai ba shi kake so, shine munaza'atul rububiyya, kana ja da Ubangiji Allah subhanahu wata'ala a matsayin sa na Ubangiji. Amma ka ci wani abu na musiba ya taso, ayi kokarin neman masa magani, wannan shi ake kira al-firaru min qadarillah ila qadarillah, wannan shi babu komai ga bawa yayi wannan. Amma kaddarar da Allah baya santa, to abinda Allah baya san shi bai yarda da shi ba, kamar zunubai, to anan bawa ma'murun bi sakhati, wajibi ne bawa ya ji baya san abin shi ba, kada ya ce ai kaddarar Allah ce, Allah ya kaddara mun haka zan rayu, kamar wanda ya tashi yana satar kayan jama'a, shi kai ko ba za ka ce to haka Allah ya kaddara, ya zai ya tashi matuci an yi magana ce haka Allah ya kaddara. Wannan kaddarar Allah baya san abin, baya san wani al-makruh, kaga kai ma bawa anan wajibi ne ka kyamu, wajibi ne ka kyamaci abin, haka ba za ka sallama wa kaddara anan baka ce kai ka sallama wa kaddara. Shi yasa aka samu firqa guda biyu suka bace, suka karkace akan wannan gaba. Wasu suka ga cewa dukkan abinda bawa zai yi na laifi, to baya cikin kaddarar Allah, suka kore kaddarar Allah akan ayyukan bayi, su ne firqa ta kadariya ta mu'tazila. Saboda suka ce ba hannun Allah a ciki, kai ka kade kai hayanta, wanda kuma aqida ta gaskiya shine dukkan wani abin da zai kasance baya kasancewa sai karkashin mashi'ar Allah, ba abin da yafi karkashi yake fita daga karkashin mashi'ar Allah. Ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun, abin da duk Allah bai so bai ga damar kasancewa sa ba zai kasance ba. Kaga waɗannan sun bace tunda sun cire wani abu daga karkashin mashi'ar Ubangiji. Sai kungiya ta biyu kuma suka bace ta hanyar cewa duk abin da suka halin da suka tsinci kansu kawai, wannan shine halin da Allah yake son su kasance a cikin sa. Saboda haka suke saban Allah, suna ji suna gani su ce haka Allah ya zaba musu, kuma haka Allah yake son su kasance. To kaga wannan su ba batattu ne, wanda yake kan hanya ta Ubangiji subhanahu wataala shine wanda ainihin ya san cewa abin nan kaddara ne, amma Allah baya son sa bai yarda da shi ba, don haka shi ma ya kishi ya ke wannan abin ya guje masa. Wannan shine wanda yake kan hanya tafarki madaidaici. Akwai abubuwan da yarda da kaddara, amfanin da yarda da kaddara ke fadi samar wa bawa cikin zuciyarsa ko a rayuwarsa. Ibn Qayyim a cikin littafinsa Madarijus Salikin في منازل إياك نعبد بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين يا فدوكي ودن الثمرات ممجن قدا ستين سوكاقا أبني لدعمة ديوة كتن دقا تكي ديوة دا شيني باوا يا فول الأمر إنساني دا الله wanda ya fawara al'amarinsa ga wanda yake jin cewa mai tausaya masa ne mai masa ihsani ne mai masa daidai ne mai tautata masa ne to bai kamata kuma ya kiyarda da abin da ya hukunta masa yayin da ka fawara al'amarinka ga Allah wa fawwidu amri ila Allah ka fawara al'amarinka ga Allah to bai kamata ubangiji ya wani hukunci ba kuma ka ce baka yarda domin baka fawara masa al'amarinka ba sai dan kayar da cewa ya fi ka sanin kanka kuma yana tausaya maka kuma yana mai kyautata maka don haka duk abin da yake hukunta maka wajibi ne ka yarda na biyu bawa lokacin da ubangiji yake kaddara masa wani abu ya san cewa ubangiji la tabdila li kalimatillah abinda Allah ya riga ya hukunta babu maganar canji duk al kalimatullahi shar'iyya wal qadariyya abinda Allah ya riga ya zartar babu canji kuma duk abin da Allah ya riga ya hukunta to adalci babu tutarwa babu tuta a cikin sa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla faraka kalmomin ubangiji idan labarai ne to gaskiya ne babu wani abin da Allah yake labartawa da ba gaskiya ba idan hukuncin sa ne to adalci duk abin da ya hukunta amran wa nahyan wa qada'an to adalci saboda haka ka yarda da wannan to me zai hana ka yarda da takaddara Allah tunda har ka yarda cewa haka ubangiji yake a gare ka sannan shi bawa mai so ne ga ubangijinsa yana son ubangijinsa bawa mumini yana son ubangijinsa duk kuma mai soyayya ta gaskiya to zai amince da abin da masoyinsa ya masa mu'amala da shi idan masoyinsa ya masa mu'amala da wani abu to zai yarda da wannan zai amince ba zai zama mai jin haushinsa ba sannan shi bawa jahili ne bil awaqib jahilu bi awaqib awaqibul umur bai san karshen al'amura ba ya san watakila zai ga bidayarsa amma ba zai ga karshen sa ba karshen ya yake maslaha sace ba maslaha sace bai sani ba inda bawa ya san karshen yadda abubuwa zai to da kullun ba zai samu matsala ba zai samu cikaro ba a rayuwarsa kullum ya san cewa abin nan ai karshen shi kaza yake kusanci ko ba zai yi ko karshen shi kaza zai kusanci ba zai yi ba walau kuntu ala maghayb la astaghfartu min alkhair wa ma massani su duk abin da na san zan cutu ba zan ma kusanci shi ba saboda haka ba zan yi ba ma ba zai in cutu to bawa bai san wannan ba ubangiji subhanahu wataala shi ya san wannan to tunda ubangiji shine sama da shi shi ya fi sanin maslaharsa shi ya fi sanin abinda zai amfane shi to ya kamata duk abinda ya hukunta masa ya yarda da wannan sannan ubangiji subhanahu wataala ya fi shi sanin maslahar kansa domin dan adam a lokaci yakan ga maslahar kansa amma saboda san zuciya da zaluntar kansa ya kauce wannan maslahar maslaha ce gare shi kuma watakila ya san ma maslaha ce amma saboda innahu kana zaluman jahula zaluman li nafsihi mai zaluntar kansa ne ta hanyar ya aikata kafirci ko ya aikata saban Allah ko ya zalunci wani wanda zaluntar wani zaluntar kansa ne karshe kuma abin ya zama masa ba mai daɗi ba to ubangiji ya fi shi sanin kansa shi yasa Allah subhanahu wataala ce kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah subhanahu wataala ce an wajabta muku yaki amma ba ku so tare da cewa za ku ki abu alhari shine alkhairi gare ku za ku so abu alhari shine sharri gare ku Allah subhanahu wa ta'ala ce in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khairan katira tana yiwa ku ki abu amma Allah ya sanya alheri mai yawa a cikin sa kuma ba ku so ba lokacin da Fatimatu bint Qais ta zo ta nemi shawarar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan maliman aurenta wanda suka fito zawarcin ta bayan aurenta ya mutu da Muawiya da Abu Jahl ta tambayi shawara Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su waye kamata ta aura Annabi ya ce mata amma Muawiya fa su'ulukum la malala Muawiya gashi nan bai da sana'a zaune ke ba shi da komai saboda ka auren sa zaki iya shiga cikin matsala amma Abu Jahl fa darrabu lin nisa ko fa la yadau al asa an atiqi shi ko Abu Jahl mutum ne da yawan dukan matansa saboda ka nan ma kin gaba ci shadi ba sai ce da ita in ki ku Usama ki auru Usama Usama dan Zaid dan Haritha hibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibn hibbin nabi sallallahu alaihi wasallam dan lele ne ga Annabi sallallahu kuma dan dan lelen sa Annabi yana son sa su ba kadan ba sai dai shi asalin mahaifinsa ba wani Annabi ya yanta shi ita kuma Quraishi ya ce saboda kaga ta fito daga gidan asali gidan dangi gidan annabta shi ko wannan ba dan dan asalin ba wasu babansa babawa ne sannan ga ita ga ita kyakkyawa ce irin kyan kyan da Qurayshawa suke da shi shi ko bakar kwatsa baki baki ne ya dafi mu fani kada ka kalli fatin jiki ka ce baki baki ka zata kamar ka saboda haka a lokaci guda ta zo neman shawarar wasu mutane guda biyu ɗaya shi ma ba Quraishi ne ubansa sarki shi ne Muawiya amma sarautar can ba irin shugabancin yanzu ba ne saboda haka kun ji ɗan sarki ne amma su ulukun ne labarin da bai da kuɗin da ubansa ya sata bare shi ya abin saboda haka yanzu an ci ta a wurin Usama to amma tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi sai ta karba ba dan ran ta yana so ba sai daga baya take cewa na auro Usama sai naga alheri mai yawa a ciki Allah ya sanya alheri mai yawa a cikin auren shine ba sa ta karhu shay an yajalallahu fihi sai ta rito fa sa ta yajal sakarhu shay an yajalallahu fihi khairan katira Allah ya sanya alheri mai yawa a ciki tare da cewa da farko baka to haka abinda Allah ya riga ya hukunta maka ka karbe shi da yarda domin kana iya zaka iya ganin kamar ba alkhairi wani da karshe ka ganshi ya zama ma alkhairi sana mutum musulmi ne musulmi kuma shi ne wanda ya bi kauyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala mutumin da ya bi kauyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne musulmi kaga wanda ya bi kauyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala bai kamata kuma a ce Ubangiji ya yanke wani hukunci ba shi ya ji cewa bai masa ba sannan Ubangiji subhanahu wataala ba wanda ake tuhumarsa bane abinda yake wajibi ga bawa shine ya zama mai kyautata zato ga Allah subhanahu wataala ya zama yana da husnul dhann billahi azza wa jalla saboda haka tunda har Allah ya hukunta wannan to kyautata zatansa cewa watakila akwai abinda Ubangiji subhanahu wataala ya nufi ne da shi na alkhairi ban sani ba to kaga wannan zai sa shi ya yarda da abinda Ubangiji ya hukunta masa sannan kuma ya san cewa rabansa a cikin wannan kaddara shine abinda ya nuna na yardarsa ko rashin yardarsa in ya yarda shi ma ya samu yarda ta Ubangiji fa man radiya falahu ar-ridha wa man saqita fa alayhi as-sabr saboda ka in ya ki yarda yayi fushi Ubangiji shi ma ya fushi da shi to kaga anan zai ga cewa to menene yafi masa in ya yarda Ubangiji yarda da shi in ya fushi Ubangiji ya fushi da shi to kaga tunda wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa sune rabansa ba zai zaɓi Allah ya fushi da shi ba zai zaɓi Allah ya yarda da shi sai ya yarda da kaddarar Ubangiji sannan kuma ya san cewa in ya yarda da kaddarar Ubangiji kaddarar nan tana iya rikidewa wannan abin da yake mara daɗi ya rikide ya koma mai daɗi ni'ima ce amma ta rikice ta koma ni'ima wato musiba ce daga baya ta koma masa ni'ima ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khair in asabathu as-sarra shakara fa kana khayran lahu in asabathu ad-darra sabara fa kana khayran lahu wa laysa dhalika illa lil mu'min kaga duka al'amuran guda biyu annabi yace alkhairi ne gare shi in abu mai kyau ne mai dadi ne yayi wa Allah subhanahu wataala godiya akan sai zama masa alkhairi in mara dadi ne yayi hakuri ubangiji subhanahu wataala nan ma ya bashi lada na hakuri ya zama masa alkhairi sannan bawa ya san cewa yana cikin ubudiyya ta ubangiji shi a ƙarƙashin bautar ubangiji shi bawa ne bawa kuwa dole ne ya amince da abinda mai gidansa ya hukunta masa haka abinda ubangiji subhanahu wataala ya hukunta maka hukunci a matsayinka na bawa to shi ne sai ka yi da a ce bawa zai zama sai abinda shi ya zaba shi zai yi ko shi zai yi za a yi masa to bai zama bawan ba ke ya zama da duk abinda yake so shi za a yi masa abinda baya so ba za a yi masa ba to bai zama bawan ba saboda yayin da ka karbi kaddarar ubangiji ta yadda kai bawan sa ne saboda haka abinda ya ga dama zai yi maka zai yi maka kai mai amincewa ne a matsayinka na bawan sa kuma ya san cewa ba zai samu farin ciki da kwanciyar hankali ba sai idan ya yarda da abin da ubangiji subhanahu wataala ya hukunta masa domin rashin amincewa abin rashin amincewa zuciya abin da Allah ya hukunta zai sa mutum kullum ya zama cikin damuwa kullum ya kasance cikin damuwa cikin bakin ciki cikin bacin rai saboda ita dai kaddara nan ba za ta fasa gudana a kansa kuma wanda ya sa masa dinnan shine kadai zai iya dauke masa to in ya zama da baya yarda da abin da ubangiji yake hukunta masa to zai zama kullun cikin tashin hankali da bacin rai saboda haka zuciyarsa ta zama kullun a ya galgale kullun yana tunanin abubuwan da za su kai su komo kaga yarda da ubangiji subhanahu yarda da abin da ubangiji subhanahu wataala ya hukunta shi yake maganin wannan shi yake sa nutsuwa a cikin zuciya shi yake sa kwanciyar hankali yarda da abin da ubangiji ya hukunta wa bawa yana sa zuciyar bawa ta zama zuciya lafiyayya ya zama kalbuhu salim ya zama na babu algushi a ciki babu kullata a ciki babu hasada a ciki yayin da ya zama baya yarda da irin hukuncin da Allah ya masa ko da abin da Allah ya yanka masa to kullum zai ta tunanin ya zai yi shi ma ya kai ga abin da wanda ya samu shi nashi ya rina saboda haka wanda za ta iya sa shi ya shiga cikin hanyoyin da ba su gabata ba ya shiga cuta ya shiga yaci ya shiga wato abubuwa iri iri saboda haka kaga shi yarda da abinda ubangiji subhanahu wataala ya hukunta bawa zai kawar masa da irin wannan haka nan jin ciwo ko jin haushin abinda ubangiji subhanahu wataala ya hukunta wa bawa zai bude masa kofar shakka game da al'amarin Allah zai shakka ya rika shakka game da Allah game da kaddararsa game da hukuncinsa wanda kuma wani halaka ce ya rika ga ce Allah an ce ar-rahim an ce ar-rahman amma ni gashi baya rahama a cikin rayuwar sa ba ba ina ar-rahim yake ana kaga kaga sun ba isa ba sai ya kai ga fadawa cikin kafirci الرضا بقضاء الله يثمر القناعة عند باوى زينا يرداد إلو هكوش عند الله سبحانه وتعالى يمسى وانا زي ساما مسى دا قناعة وانا زي ساما مسى دا ودات الزوج سبحانه راك أدحق ينا يندي يسا مكان سأجكي وزي بولي وعلا سبحانه راك راها قنش با ديوا يكي سامو با أما كيكا چي أبقوا سامو ba za a ga alamun bacin rai da tashin hankali a tare da shi ba sannan shaidan ya san cewa shaidan galibi yana samun kofa ne yayin da ya ga mutum yana jin ciwon abin da Allah ya kaddara masa to shaidan ya fi samun kofa ta hanya ta irin wannan hanya domin yayin da ya zan yana jin ciwo abin da Allah ya kaddara masa zai shiga maganganu ko ya shiga wasu ayyuka da Allah subhanahu wa ta'ala ba ya wanda kuma wani shi ne muradin shaidan shi ne abin da shaidan yake nema shi yasa lokacin da dan annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal ayna innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma ولا نقول إلا ما يرضي الرب إن على فراقك يا إبراهيم لمحزون إن العين تدمع إن القلب يحزن والعين تدمع زوجيانا كده داموا إدو ينا كده هواي ولا نقول إلا ما يرضي الرب amma ba za mu yadda mu yi furicin da ba Allah bai yadda shi duk furicin da zamu faɗa abinda Allah ya dace saboda a daidai wannan lokacin shi kuma shaydan yake so ya nashi aiki yayin da yaga zuciya ta cika da damuwa to shi kuma lokacin zai rika lallabowa yana sake sakensa cikin rai to ko kai kaza to me zai ba za ka gwada kaza ba to kawai kai kaza mana kai mana kai ba sai ka tuba ba kaza shikenan idan mutuwa ce shike da shiga wasu maganganu to ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna cewa shaydan baya da nasibi wala naqulu illa ma yurdi rabb abinda zai yaddar da Allah shi kawai zamu faɗa duk da gashi ciwo zuciya da bakin ciki ido na yadda fitar da hawa a ruwaito cewa Fudayl ibn Iyad wata rana dan sa ya rasu sai aka ganshi ana jana'iza yana dariya sai aka ce ya akai ana jana'izar ɗanka kuma kana dariya ya ce don kada in kauce wa yarda da ƙaddarar ubangiji kada in kauce wa yarda da ƙaddarar ubangiji wasu sun soki wannan matsayi na Fudayl cewa wannan matsayi na Fudayl ai ya saba don annabi kuka ya yi shi kuma ya zai yi dariya annabi ya yi kuka amma shi ya yi dariya shi ne a su malami suke cewa matakan hudu ne shi annabi sallallahu alaihi wa sallama zuciyarsa ta iya hada wato yarda da qada'illah da kuma rahmatus sabil tausayawa shi wannan yaro da ya mutu da kuma yarda da kaddarar Allah zuciyarsa ta iya hada waɗannan abubuwa guda biyu ga rahama ga kuma rida a zuciyar lokaci guda zuciyar Fudayl bata iya samun rahamar ba sai yarda ga rida bi qada'illah ya lullube ta saboda haka sai zama ɗaya ce za ta iya shine ta nuna rida bi qada'illah amma babu rahama da sabi to akwai kuma wanda shi kuma rahama ce ga sabi din za ta lullube shi ga babu rida bi qada'illah sai ya zama tausayin yaron shi ya shige abin nan ɗinsa wannan shi ne kaso na uku kaso na hudu wanda shi ne wanda la rahma wala riba ce wannan shi ne mafi yawancin mutane kamar ibnu taymiya yake cewa mafi yawancin waɗanda za ka ga suna kuka an musu mutuwa ba mamacin suke tausayawa ba a buƙatun su da suka rasa tare da mataki suke koma saboda haka in bai gida ne to yanzu ga shi shiga uku shi da yake mana kaza shi yake mana kaza kaga su kansu suke tausayi to kaga wannan da kaga ba rida bi qada'illah kuma babu tausayi ga mamaci to annabi sallallahu alaihi wasallam kukansa ba na tausayawa kansa bane na tausayawa yaro sannan kuma ga rida bi qada'illah wala naqulu illa ma yurdi rabb to shi iyab zuciya shi ta iya daukar rida amma ba ta iya daukar rahma an sabi ba ko an hudu rashin yarda bi qada'illah shi yake haifar da bid'o'i ya haifar da bid'o'i da yawa domin rashin yarda bi qada'illah shi haifar da bid'ar rawafid shi haifar da bid'ar nawasib shi haifar da bid'ar khawarij na'am bid'ar khawarij wanda suka dau makami suka shiga kashe musulmi ba ji ba gani suka kafarta kowa saboda an samu hukunci tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya akan cewa a tsaya an hukunta alqur'ani suka ga su ba su yarda da wannan abin da aka kai gare shi ba wanda ta haifar da bid'a su rawafid su ma abin da ya haifar da bid'a su kenan to bai sun ga cewa an zalunci Hussein an yi kaza shikenan sai suka shiga zagin sahabbai har ta kai su ga kafarta manyan sahabbai rashin yarda bi qada'illah haka nan nawasib waɗanda suke jin haushin su kuma ahlul baiti saboda suna goyon bayan mutanen sha su ba ka ga rashin yarda bi qada'illah saboda haka rida bi qada'illah sai yana magance faruwar irin waɗannan a cikin al'umma. Hakanan rashin yarda bi fadailla shi ya haifar da farkon abinda aka saba wa Allah da shi. Iblis bai da hukuncin da Allah ya zartar ba. Allah ya zartar da hukuncin fifita annabi Adam a kansa. Ya ce a yi masa sujjada, ya ba shi ilimin da bai ba shi ba. Wannan ta sa yake ganin yaya zai yi ba wani wanda ya kishi, ya za a yi masa irin wannan hukunci, shi ba masa adalci. Haka rashin yarda bi qada'illah shi yasa Iblis ya zama abin da ya zama. Lokacin da annabi Adam aka shigar da shi aljanna, aka ce da su wala taqrabu hadhihi ash-shajara, kar ku kusanci wannan bishiya. Da sun yi tsaya kan wannan hukunci da Ubangiji ya yi, da abin da ya faru bai faru ba, shaitan ya shigo musu ne ta fuskar adamu ridha bi qada'illah. Saboda ka ridha bi qada'illah yana jawo mutum ya fada cikin abin da yake saban Allah ne subhanahu wa ta'ala. Sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ce wa as'aluka bardal aishi ba'da al-maut, ina roƙonka bardal aishi, wato sanyin rayuwa bayan mutuwa. Bardal aishi ba'da al-maut, sanyin rayuwa bayan mutuwa. Wannan yana nuna cewa daɗin rayuwa da sanyinta baya kasancewa sai bayan mutuwa. Amma rayuwa a nan duniya cike da wahala, laqad khalaqna al-insana fi kabad, shi mun halicci mutum cikin wahala. Saboda tunzuwarsa duniya cikin wahala ya zo, kuma ba zai samu hutu ba in wanda zai huta ne sai bayan ya koma ga Allah. Duk rayuwar da zai yi a nan ciki take da munajisat, abubuwan da za su kawo masa cikas a cikin jin daɗinsa. Idan ya kasance babu wani abin da zai ɗan aram yake tunani a rayuwarsa ta duniya banda mutuwa, da ta ishi ta zama cikas a rayuwa ita kadai, to ballantana banda ita akwai abubuwa da suke aware da suke bujurowa mutum. Yau ya yi farin ciki, gobe ya yi baƙin ciki, yau ya ji daɗi, gobe ya ji ba daɗi, yau ya zama da lafiya, gobe ya zama ba lafiya. To waɗanda duk munajisat ne da suke samun rayuwa. Ba yadda za a yi mutum ya samu tsantsar rayuwa mai daɗi sai ya koma ga Allah. Sai sa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan a lokacin ana haƙa gwalalo, lokacin yaƙin Ahzab, yaƙin gwalalo, a lokacin da suke wannan rami an gaji an jigata, annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake yin rajisi da sahabbai, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fasfir Allahumma lil ansar wal muhajir, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, babu wata rayuwa sai ta lahira. saboda ga yanzu anan rayuwar duniya ga irin mahalar da ake ciki, ana ji ana gani an ana zaune lafiya, ga wasu sun taso kwanso kwarkwata su sun ɗago miyagun makami, sun haɗa gangami, sun haɗa ƙawance domin su menene. To sai yanzu kuma na nisa kuma a dalibi kankatu ba yanzu, da farkon da na fara sai a ce an tsallake nan. An tsallake shi kenan, an tsallake. Sai ku yarda da qada'illahi wa qadari. Saboda haka babu abinda babu sanda ɗan adam zai ji hutu sai in ya koma ga Allah bisa imani, shi ma in ya koma ga Allah ba bisa hanya mai kyau ba, kaga hutu har gara ma duniya sai ta zama masa janna. Ga wanda zai ce a duniya sai jinul mu'minu jannatul kafir, duniya kurhukun mu'mini ce aljanna kafir. Saboda duk wahala da azaba da zai sha a nan duniya ba ta kai wacce take jiransa lahira ba. Shi ko mu'mini duk wahala da zai sha a nan duniya, duk daɗin da zai sha a nan duniya, to bai kai daɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa tanadi a lahira ba. Wanda daga cikin magabata yana cewa kaifa yaluzzu al-aishu man ya'lamu liman ya'lamu annahu yamut, ya rayuwa za ta yi daɗi ga mutumin da ya san zai mutu, wanda ya san zai mutu ya zai ji daɗi. Wa kaifa yaluzzu al-aisha man kana muqinan bi anna al-manaya baghtatan ستعاجله وكيف يلد العيش من كان مؤمنا وموقنا بأن إله الخلق لا بد سائله وعندك تشكي بقى باتانا أبو بين زي أبو بين سكي هنا سجن دا إذا يوسع أبو بين نفرقو زي متو نبيو إن يموتو زا أتاشيش أتنبيش وأن أبو هو إن يتاشي عنك لنسا تاشي زا أي متو من ديكي دي إن انشيوا متوى ذات ذوما سبقا تتن باتانا دي أشري أمتبا هذا جلالي haka dan wanda ya tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wataala zai tambaye shi ya zai ji dadi ba sai ji dadi ba haka jin dadin mu'mini shine bayan ya koma ga Allah ubangiji subhanahu wataala ya masa sakayya ya shiga aljanna sanin cewa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa shauqa ila liqa'ik ghayri dharra'a mudirra wala fitnatin mudilla ce ina roƙonka jin dadin duba zuwa fuskarka duba zuwa fuskarka da begen haduwa da kai ba tare da wata cuta mai cutarwa ba ko wata fitina mai batarwa mafi jin dadin abinda bawa zai dace da shi shine kace lokaci yayi kuma dan an ce ba za a dawo baya ba mafi jin dadin abinda bawa zai mora a lahira shine ganin ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin wadanda za su gan shi ubangiji subhanahu wataala ya sa mu yi rayuwa a nan mai dadi mai kyau mu koma ga Allah subhanahu wataala kyawun ayyukan mu ubangiji ya karba ayyukan mu na alkhairi ya fi mana abin da muka yi na gazawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh